Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25. Mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da Sarauniya da Far'a da Noma da Dalo da kuma Niyya muryar Arewa. Sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Grace Alheri Abdu ce daga nan birnin Washington DC tare da Usman Kabara da sauran abokan aiki ke farin cikin sake saduwa da ku a daidai wannan shirin. Hukumomin Najeriya suna ɗari-ɗarin maido da kimanin 'yan gudun hijira 80,000 da ke ƙasar Kamaru duk da yarjejeniyar da suka cimma. Ko menene dalili?
Sun dawo din, ai ba so kake su dawo su kuma su zauna ina ko kuma su yi me? To wannan abubuwan da za a yi musu dan ina za su zauna, me za su yi din, shi ya kamata a fara sawa.
Yau take ranar fadakar da al'umma kan kalubalen da zabiya ke fuskanta a kasashen duniya.
Su zabiya mutane ne kaman kawai abin da ke bambancin mu da su shine za ka gani a wurin fata jikin mutum.
Yusuf Harande zai shigo da shirin ilimi garkuwar dan adam wanda ke mai da hankali kan dangantakan malamai da iyayen yara. Muna kuma da nasiha Ramadan da a yau zai mai da hankali kan batun mutunta juna da darajanta rayukan bil'adama. Kafin mu kai ga haka, ga halin da duniya ke ciki.
Jama'a barkamu da wannan lokaci, ga kuma cikakkun labaran. Dubban jama'a ne a garuruwa daban-daban na Amurka suka bayyana tare da fitowa a jiya Lahadi don nuna jimaminsu ta hanyar kunna kendira game da harin ta'addancin da ya halaka mutane 50 ya jikkata 53 a garin Orlando na jihar Florida a Amurkan nan. Harin da wani haifafan ɗan Amurka ɗan asalin Afghanistan Umar Siddiqui Martin ɗan shekaru 29 da haihuwa ya kai akan wani gidan rawar 'yan soyayya da auren jinsi ɗaya da kuma 'yan baruwanmu. Matashin ya bude wuta da babbar bindiga da kuma 'yar karama ta hannu daga tsakar daren Lahadi karfe 2 na dare. Bayan kashe mutane 50 ya kuma jikata kimanin 53 din da mummunar rauni a halin rai kwakwai mutu kwakwai. Jama'ar da abin ya ritsa da su a wannan ta'addanci sun hada da mutanen da suka fito daga garuruwan garin na Orlando da Boston da Chicago da New York da San Francisco da kuma Washington. Tsohuwar matar Umar din mai suna Sitora Yusufu ta bayyana cewa sun yi zama aure na shekaru 2 amma gaba daya wata 4 kawai suka zauna, inda take kallon sa a matsayin wanda yake da kaman tabin hankali marar kuma alƙibla, wanda hakan yasa yake cin zarafinta ta hanyar dukanta. Shugaban Amurka Barack Obama ya yitar da wannan harin da ya kira da kisan gillar da ke da nasaba da tsana da kuma tsangwama Amurkawa, wanda ya bayyana cewa harin akan wani bangare na 'yan kasar hari ne gaba ɗaya akan Amurkawa.
Musulman Amurka sun yi Allah wadai da mummunan harin ta'addanci mafi muni a tarihin kasar wanda ya halaka mutane 50 da jakata da dama a gidan rawar da ke Orlando, jihar Florida. Wani wanda ya assasa wata cibiyar musulunci a nan birnin Washington da ake kira Make Space ya faɗa wa sashen 'yan Afghanistan na muryar Amurka cewa harbe mutumin mutanen da basu ji ba basu gani ba shine matakin ƙarshe da matsoraci zai ɗauka, sannan kuma mataki ne da dole duk wani musulman ƙware da sauran al'umma su fito su tur da wannan bannar da Umar aka yayi akan jama'a. Haka zalika cibiyar alaƙar addinin musulunci ta Amurka Reshen Florida ta yi tur da lamarin a wata sanarwa da shugaban Reshen ta na jihar Hussein Alus ya sanya wa hannu, inda suka ce mun yi Allah wadai da wannan mummunan harin tare da miƙa saƙon ta'aziya da jajantawa waɗanda abin ya shafa da danginsu, kuma za mu yi duk wani mai abin da ya kamata domin ba da haɗin kai da daƙile ta'addanci. Shi ma wani limamin Imam Tariq Rashid na cibiyar musulunci ta garin Orlando ya yi Allah wadai, inda ya ce ba wata koyarwa ta addini da za ta yadda ko halatta irin wannan mummunan aika-aikar ta'addancin rashin imani da hauka. Limamai irin su Imam Muhammad Musri na Najid Awad da kuma ƙungiyoyin musulmi da dama sun yi tur da wannan lamari.
Sanatan jihar Vermont wato Bernie Sanders wanda ya sha artabun yakin neman zabe da yar takarar da ake hasashen ita jam'iyyar Democrat za ta tsayar takarar neman shugabancin Amerika Hillary Clinton ya ce zai gana da ita Hillary din bayan zaben da za a yi na ƙarshe na fidda gwani a ranar Talata ya bayyana cewa zai tattauna ajandodin da suka shafi siyasa da ita wanda hakan ne zai sa ya rarrabe tsakanin ci gaba da takara ko kuma ya da makaman neman shugabancin Amerika da yake yi Sanders dai a makon da ya gabata ya nuna cewa alamar ya nuna alamar dasa ayar tsayawa akan takarar da yake yi to amma ya nuna sai ya ga yadda ta kaya a zaben ƙarshe na fidda gwani mai zuwa a ranar Talata don bawa magoya bayansa damar kada ƙuri'unsu a zaben fidda gwanin ƙarshe wanda ya faru a watan Fabrairu da ya gabata a makon da ya wuce ne dai tsohuwar sakatariya Hillary Clinton ta sami nasarar samun adadin yawan wakilan da ake bukata kafin ai gangamin na jam'iyyar dan tsaye da dan takara wanda za a tsaida dan takarar bayan an gama zaben haka Hillary ta ce ita ce mace ta farko da ta kasance a tarihin Amurka da wata babbar jam'iyya ta zaba matsayin yar takarar shugabancin kasa shugaba Obama shi ma ya bayyana cewa yana tare kuma ya marawa ita Hillary baya a wannan gangamin yakin neman zabe da take yi na neman shugabancin Amurka.
To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Manyan jam'iyyun adawa a Jamhuriyar Demokaradiyyar Congo sun bayyana cewa sun dunkule a ƙarƙashin lema ɗaya a wani yunkurin ganin sun tilasta shugaba Joseph Kabila sauka daga karaga mulki a ƙarshen shekarar nan wa'adin Kabila na biyu zai cika. A makon da ya gabata jam'iyyun suka dunkule a ƙasar Belgium suka kuma hada da jam'iyyar UDPS da madugun ƴan adawa Etienne Tshisekedi yake jagoranta da kuma jam'iyyar Dynamic Opposition da kuma ta G7 da suka tsayar da gwamnan lardin Katanga mai sai Kutumbi a matsayin ɗan takarar su. Labaran duniya kenan kuka saurara. To bari mu bude taskar hotannin namu da badakalar siyasa da ta dabaibaye babbar jam'iyyar hamayya ta PDP a Najeriya inda muke jin wata sabuwa ta kunno kai. To kai tsaye ina tare da wakilinmu Nasiru Adamu Ilkaya a birnin tarayya Abuja. Malam Nasir, me ke faruwa ne a shirkwatar ta jam'iyyar?
Abin da yake faruwa shugaban PDP wanda ya ki sauka daga mukaminsa Sanata Alimadu Sharif ya shiga ofis yau din nan. Kuma ƴan sanda sun ba shi goyon baya. Inda kuma je zauna a ofis amma bai gamu da shugaban riƙon ƙwariya Sanata Alimadu Sanata Amin Makarfi ba. Wannan ya nuna dai yanzu shi ke riƙe da headquarters jam'iyyar PDP.
To ina tsofaffin shugabannin jam'iyyar suke suna nan harabar ofishin ya same su a wurin ne ko kuma babu kowa kwata-kwata a shirkwatar jam'iyyar PDP lokacin da ya isa wurin?
Lokacin jami'an tsaro ne kawai suka ba shi kariya ya je zauna a ofishinsa. Mukarrabansa wanda ya saba zama da su suke tare da shi inda kuma ya fara shimfiɗa mulkinsa kamar yadda a baya kafin a ce an cire shi a fatafa. Wato shi Sanata Amin Muhammad Makarfi dama sanata ne kuma tsohon sanata ne wanda ina jin yana Kaduna baya Abuja lokacin da abun ya faru.
To za mu bi diddigin wannan batu dai zuwa nan gaba a cikin shirye-shiryenmu. To sai kuma batun ƴan gudun hijira daga Najeriya da ke mafaka a ƙasashe da ke makwabta daga ƙasar da gwamnatocin ƙasashen ke yunkurin mai da su gida. Nasiru Adamu Ilkaya ya yi nazarin wannan lamari ga kuma rahoto da ya haɗa mana.
Yarjejeniyar dawo da ƴan gudun hijira na Najeriya kimanin 80,000 daga jamhuriyar Kamaru na nuna yawan ƴan Najeriya da suka tsallake ƙetare domin tsira da ransu sakamakon fitinar Boko Haram. Kamar yadda shugaban hukumar agajin gaggawa na Najeriya Sani Sidi ya bayyana a ganawarsa da tawagar kula da agajin gaggawa da jin kai ta kungiyar Africa AU, ya ce ta hanyar hukumar kula da ƴan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya aka cimma yarjejeniyar dawo da waɗannan ɗimbin ƴan gudun hijirar don yiwuwar mai da su garuruwansu na asali da haɗin gwiwar gwamnatocin jihohinsu da suka fito musamman ma Borno, Yobe da Adamawa. Sani Sidi dai bai faɗi lokacin da a fara kwaso mutanen ba, sai dai ya ce za a tabbatar an ɗauko su bisa raɗin kansu da kuma mutunta buƙatunsu da samar da inda za a tsugunar da su bisa ma'ana kuma samun damar mai da su mahallansu na asali. Tun farko mataimakiyar daraktan hukumar ƴan gudun hijira ta Najeriya Amina Ummul Khair Bibi Faruk ta yi bayanin yanayin yarjejeniyar da sauran ƴan gudun hijirar Najeriya da ke fake a wasu ƙasashen tafkin Chadi.
A hankali dai yanzu kamar muna ana ƙoƙarin wata yarjejeniya da ake kira tripartite agreement saboda mutanenmu da suke can su dawo, amma har abara kuma ba an sun dawo ɗin ba so kake su dawo su kuma su zauna ina ko kuma su yi me to wannan abubuwan da za a yi musu dan ina za su zauna me za su yi din shi ya kamata a fara sawa a cikin harka tukunna a gyara ne sannan ma sai a ce to ai ga mutane sun dawo amma boda su buka san da suke da dan Marwa da dan Garwa duk da suke a gurin mu dukkan wani fulani ne kowa kawai yawon sa yake yi saboda haka ba za ka iya tantancewa ka ce ai ga exactly irin mutanen da suka zo ko kuma ga exactly mutanen da suka tafi ba yau in ka je ka tarar mutum 1000 gobe sai ka je ka tarar mutum 100 ka gane saboda haka da wannan abin nan dan jidalin ma kafin ma abin saboda kawai dai miliyan ta kasance a gyara shine kawai magana sai muke kokarin mu ga to taya za a tallafa musu har kafin abubuwa su daidaito
anata tsarin dai yanzu hukumar kula da ƴan gudun hijira ta Najeriya karkashin Hadiza Sani kan giwa na gani in ma dai an dawo da ƴan gudun hijirar kuma ba a iya maida su gidajen su ba to ya dace a tsugunar da su a muhalli na dindindin
ya kamata a taso yanzu a samu gwamnatin tarayya ta dauki tsari na IDP wanda hukumar mu tuni ta sharada tare da sauran hukumomi wannan gwamnati da ta taho ya kamata ta dauki wannan tsari yadda za a rika duba matsalolin ƴan gudun hijira ko ina dole ne a samu sansani in mutun ya rasa matsugunni to amma kuma bayan ƴan watanni tilas ne a samu mutun matsugunni a ba su tallafi sai su ci gaba da rayuwarsu yadda kowane yake rayuwar shi a cikin al'umma ba tare da an je ana gina gidajen laka ba a ce an samu musu matsugunni ko a ce a je a samu fili a inda suke gudun hijira a ce dole a kwace gonakin wasu ne ko filayen wasu gaba a samu matsala kuma
komishinar hukumar agajin gaggawa da jin kai ta kungiyar Afirka Aisha Laraba Abdullahi ta ce alƙalinsu sun nuna akwai waɗanda suka rasa matsugunansu da ke zaune a sansanoni a Najeriya su miliyan 13. Haka nan akwai ƴan Najeriya miliyan 3 da suka yi gudun hijira zuwa ƙetare. Nasiru Adamaili kai murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Malam Nasiru, yau ce ranar gangamin wayar da kan jama'a kan batun mutunta mutane masu lalurar fata wato zabiya da kuma kare su daga dukkan wani nau'in cin zarafi ko kuma musguna musu a sassan duniya. Mahmud Ibrahim Kori ya hada mana wannan rahoto akan lalura ta zabira.
Shi ciwon zabaya shine ciwo da muke ce ma albinism kuma shi yawanci a gadan shi ne ake yi daga haihuwa wanda yawancin su suna da matsala ne na wani sinadari a jiki da ake kira melanin. Shi wannan melanin din shike taimakawa jikin mutum yana ana samun wannan bakin jiki da kake gani. Waɗansu kwata-kwata ba su da shi a cikin jiki, wasu kuma suna da shi ɗan kaɗan sinadarin.
Dr. Umar Faruk Abdullahi kenan na asibitin koyarwa na Malam Aminu a nan Kano. A ranar 18 ga watan Disamba shekara ta 2014 ne taron kolin Majalisar Ɗinkin Duniya a birnin New York ya amince da ayyana kowace ranar 13 ga watan Yuni ta kasance ranar gangamin wayar da kan al'ummar duniya dangane da muhimmancin mutunta masu dauke da wannan laruwa ta zabiya farawa daga shekara ta 2015. Gabanin haka sai da hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta zartar da wani kuduri da ke neman ba da kariya ta musamman ga zabiyan mutane daga tsangwama da kuma nuna kyama a wasu sassan duniya. Dr. Umar Faruk Abdullahi ya yi tsokaci a wannan gaba.
Su zabaya mutane ne kamar kawai abinda ke bambancin mu da su shine za ka gani a wurin fatar jikin mutum wanda za ka ga yawanci jikinsu ya zama fari ta saka gashin kai ya zama yellow haka ko kuma ka ga su ma idanun nasu dai sun zama wata kala kamar ɗorawan dai.
Ko akwai magunguna da likitoci ke baiwa zabiyan mutane domin inganta wancan sinadari na menelin? Dr. Umar Faruk ya ce.
Gaskiya sani na ni dai ban san wani magani ba. Sai dai akwai wa'ansu dokoki da misali ake sa masu wanda idan suka bi to za su samu sauki na rashin samun kamar ciwon kansa da suke samu na ita fata din. Shine kamar misali idan lokacin da rana ta fito lokacin zafi haka ba a san su rika yawo ana san su zauna a cikin gida sai lokacin da aka samu sanyi ko kuma su rika sanya tufafi wanda za su rufe masu jikinsu akan so su sanya hula wanda za ta kare masu har da wuyansu da kuma kansu ba sa son ganin hasken rana akan so su sanya bakaken glasses haka wanda za su kare masu daga illar rana din a idanun nasu saboda su kan samu dishewar gani.
Ko da yake Dr. Umar Faruk ya ce ba a daukar kowace cuta sakamakon mu'amala da zabiyan mutane amma ya ce bincike ya nuna ma'aurata na iya haifar zabiyan da ko da kuwa babu zabiya a cikin su.
ba wata cuta da mutane za su ya dauka daga zubiya sun gaisa ko sun yi wata mu'amala daban gaskiya ban san wani ciwo da za su ya dauka ba akwai abin da muke cewa a likitance carriers su carriers din nan sune wanda suna da dan sinadarin a jikin su wannan na rashin yanayin wannan sinadarin to amma a jikin su baya nuna to idan misali shi wanda mai ciwon zabaya din ya auri wannan akwai yiwuwar za su iya haihuwa zabayana ko kuma shi da uwar da uban duka ba su da ciwon a jikinsu to amma su carriers ne a dukansu junansu to akwai yiwuwar za su iya haihuwa masu wannan ciwon amma za su iya haihuwa yaro wanda lafiya lau wanda bai da ciwon
Dr. Umar Faruk Abdullahi kenan na asibitin koyarwa na Malam Aminu a nan Kano Mahmud Ibrahim Kwali muryar Amurka daga Kano Nigeria
To bari mu rufe taskar rahotannin namu batun harin ta'addanci da aka kai birnin Orlando na jihar Florida nan Amurka inda kawo yanzu aka kiyasta kashe mutane 49 Na tuntubi dan Ladi Suleiman wani dan Najeriya da ke jihar Florida domin fahimtar matsayin yan luwadi da madigo da kuma haƙƙin su a nan Amurka.
Ko ladini dai da na sani Krista da musulmai an wannan addinin guda biyu sun ana wannan ana ganin haram ne. A nan ƙasa ma duk su ma sun yadda amma yadda su gwamnati suka rubuta laws din su
dokokin su
wannan yanci kaman kowa ne. Anun kasan ana nunawa duk wani da yake ko namiji ne ko mace ne shi su yan daudu din da sauran mutane dai kawai an ba kowa yancin da gwamnati ya ce ya kamata kowa a yi treatin nashi daidai ba wanda za a nuna mishi an fi son wani fiye da wani shi ya sa an ba su wannan yancin yadda gwamnati kuma za ta kula da su za ba kowa nashi yanki ya bu da ya ga dama sai addini din ya hana amma duk da haka yadda aka rubuta constitution din an nuna kowa za a ba shi wannan dama ya yi abu da ya ga dama
To, dan Ladi Suleiman kenan wani dan Najeriya da ke jihar Florida. Kada dai a shafa kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka nan birnin Washington DC yanzu agogo ma'ana Washington na cewa karfe 11:17 na Asuba ga Yusu Harande da shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar dan Adam.
Can hakika ba da tangarda ba, allura mai ilimi shike morewa.
Jama'a masu sauraron shirye-shiryenmu assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku da wannan yammacin na la'asariyar litinin wanda ya yi daidai da 1 ga wata mai albarka na ramadana tare da fatan alkhairin duk da ke cikin wannan wata Allah ya tabbatar da shi a gare mu baki daya Allah kuma ya sa muna daga cikin yantattun bayin shi Allahumma amin Masu sauraro shirin namu na yau yana ƙara zurfafa bincike ne akan bukata da ake da na kyautata dangantaka tsakanin ɗalibai iyaye da malamai musamman a matakin makarantun primary da secondary masana da dama na ganin cewar muddin ba kokarta wajen shawo kan wannan matsalar ba wanda malamai ke ganin cewar aikin su na koyarwa ne kawai wanda hakan na taimakawa matuka wajen lalacewar tarbiyyar yara a wannan zamanin. Farfesa Aliyu Dauda na tsangayin ilimi a Jami'ar Bayar da ke Kano ya yi waiwaye adon tafiya da kuma bayyanar da matukar bukata da ake da ita wajen hada karfi da karfe da maye gurbin martabar makarantun da na yanzu.
Mai ilimi ya san martaba ga mutane kalgi marar ilimi abun raina.
Kun daɗe a wannan fanni na sha'anin sana'ar koyarwa an yaye ɗalibai shekara da shekaru ana tayaye su wasu zama abin da suka zama a rayuwa muna so a jaddada mutane yadda alaƙar malami da ɗalibi ya kamata ta kasance a kowanne bigire a kowanne mataki domin abin da mutane aka imani shi shine wannan alaƙa tana wanzuwa kuma bayan ɗalibin ya zama cikakken mutum ya shigo cikin al'umma a matakin yin mu'amala da su ko kuma ma aikace a hukuma da sauransu
wannan gaskiya ne a harkar malanta ko kuma koyarwa, aikin koyarwa tsakanin dalibi da malami. Wannan abu ne wanda yake ni dai alhamdulillah ina cikin wannan aiki yau shekara 42. Tun 1974 nake koyarwa, na fara koyarwa a primary. Saboda haka daga malamin primary tafiya ta tafiya ga shar muka zama malaman jami'a, malaman jami'a ba kuma kololuwa ta zama professor na jami'a. Saboda haka duk wani abin da mutum yake iya gani a bangaren koyarwa an gan shi. An yi harka da 'yan kananan yara don aji ɗaya na fara koyarwa a 1984, aji ɗaya na primary. Yau gashi na koyar da doktoci da masu digiri na biyu da sauransu, wanda masu digiri na farko kan gama gari ne. Saboda haka mun riga mun gogu, mun saba da wannan harka, mun san yadda tafiyar take. Idan mutum aka ce wannan malamin makaranta ne, abin da ake bukata a gani alaƙarsa tsakaninsa da ɗalibi tun daga ɗan aji ɗaya primary har zuwa ajin ƙarshe na jami'a na ajin doctor, wanda ya zama digirin digirgir. Abin da ake bukata shi ne a ga dangantaka ta tsakanin ɗa da ubansa ko uwa da ƴaƴanta in mace ce mai koyarwa. Saboda haka alaƙa ce wadda take mai ƙarfi, wadda take mai daraja, wadda take mai mutunci. Shi malami yana kallon duk wanda ke ƙasa gare shi, yake koyo da gare shi ɗansa ne. Ita shi kuma ɗalibi yana kallon mai koyar da shi ubansa ne. Saboda haka wannan ita ce alaƙar. Kuma tun farko, tun lokacin koyarwa, lokacin da ake training, lokacin da ake ƙoƙarin goga malami ya zama ya fito daga makarantar koran malamai, ana koyar da shi wannan cikakken fikira na cewa kai din nan fa zaka fita, zaka je ka tar da yara, ƴaƴan mutane ne sun bar iyayensu sun taho, kai ne a madadin iyaye. Saboda haka duk da zaka rada shi yara, ka tallabe su, ka nuna musu cewa suna gaban ubansu, aikin ka ne wannan. Su kuma ɗaliban tun daga aji ɗaya har zuwa aji shida ko bakwai, a lokacin bakwai muke koyarwa far primary kai aji bakwai har zuwa secondary aji biyar da sauransu har zuwa jami'a, ana koyar da ɗalibai cewa su fahimci cewa malami uba ne. Ba kawai yana koyar da kai ainihin karatu na wanda mutum zai samu kwali ko shahada ko certificate na rayuwa, na cin abincin rayuwa ba. A'a, wannan abin da ke koyar da kai bayan ilimi tarbiyya ce. Yana koyar da kai ilimi, yana koyar da tarbiyya. Ko a jami'a haka yake. Ana cewa bayan ilimi da zunzurutun ilimi da za a tusa ɗalibi, education, ana kuma tusa masa tarbiyya. Shi yasa ma kasashen Laraba ba a kiran makaranta ko ma'aikatar ilimi kulletar ta'alim, kulletar tarbiyya wa ta'alim sunanta. Ma'aikata ce wadda take harka da ilimi da kuma tarbiyya. Wazarar tarbiyya wa ta'alim, wazara kamar wato ministry kenan. Wazara shi ne ministry a kasashen Laraba, wazarar tarbiyya wa ta'alim. Idan kuma nan wurin muna kiran colleges of education, kulletar tarbiyya wa ta'alim. Kamar yanzu ni dan ke koyar da bangaren tarbiyyar malamai, faculty of education ko department of education. Ko tsangayar horar da malamai a larabce sunanta kulletar tarbiyya wa ta'alim, faculty of education da kuma training. To idan muddin malami ya fahimci haka, ɗalibi ya fahimci haka, to wallahi an kwana lafiya.
To professor, idan waɗannan abu ginshiƙai da ka ambata aka neme su, aka rasa na mu'amala tsakanin malami da ɗalibinsa, menene zai faru, me ya haɗarin hakan ɗin misali?
Al'amarin ɓatacce ne. Idan muddin aka waye gari tsakanin malami da ɗalibi, wato dangantaka ta wargaje, dangantaka ta lalace, da ɗalibi baya ganin kimar malami, shi malami baya ganin cewa shi uba ne ga ɗalibi, to tafiya ta wargaje.
Masu sauraro, iyakacin abin da ya saukaka kenan a cikin shirin namu ma a yau. Sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu da ci gaban wannan tattaunawar. Muna ƙara mika godiyarmu ta musamman ga Farfesa Aliyu Dauda na tsangayar ilimi a Jami'ar Bayero da ke Kano. Yanzu kuma a madadin wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Kano, Mahmud Ibrahim Kwari, da jagorar shirin Julie Lazarus Gresham, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande, ke fatar a sha ruwa lafiya daga nan birnin Washington, gundumar Columbia.
To a gaida Harande, bari mu gayyaci Sheikh Bala Kalarawi, babban sakataren kungiyar samari ta Munazamatu na ƙasa a Najeriya, domin gabatar da nasiha Ramadan, wanda a yau yake jawo hankali kan wannan harin ta'addanci da aka kai club ɗin 'yan luwaɗi a birnin Orlando nan Amurka.
Addinin Annabi Isa alaihi salamu da addinin Annabi sallallahu alaihi wasallama dukkanin su gaba ɗaya sun la'anci luwaɗi, kamar yadda Annabi ya la'anci maɗugo. A baya ba a yi auren mace, ba a yi mace da mace ba, a yanzu ne aka ƙara. Amma na luwaɗi akwai Annabi musamman da Allah ya aiko, Annabi Lut alaihi salamu. Duk duniyar musulunci da duniyar kristaniti sun san matsayin annabi ruhu. Shi addinin musulunci yana tafiya da sauki a hankali a hankali. Shi musulunci akwai abu mai daci, amma yakan sa wani abu kamar yadda masu magani suke sa capsule. A dora magani mai daci a cikin kwansan capsule sai ya shiga cikin ka sannan ya fashe, sannan dacin da maganin ya tabbata a cikin cikinka. Ba a daukar doka a hannu. Yanzu idan mutum ya kashe mutum, idan mutanen unguwa suka tare suka kashe wannan mutumin, kashe su za a yi. Don ba doka ba ta hannunsu. Sai an samu mutum da hujja da shaidu da komai ko kuma yayi ikirari sannan a zartar masa. Yanzu aka biyo barawo ana barawo barawo sai aka tare a tare ko tare bab 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 aka tare ana jifa ana duka har a kashe shi. Wadannan mutane sun yi kisan kai. Ba haka addinin musulunci ya nuna ba. Addinin musulunci adalci yake nunawa da sanin ya kamata. Kuma duk abin da mutum zai in dai musulmi ne yana tsayawa ya bi dokoki mai Allah ya ce anan, mai annabi ya ce anan. In ya saba nan to yayi ra'ayin kansa, doka sai ta yi hukunci a kansa. So haka ba daidai bane dan ka je gidan giya ka samu mutane suna shaye-shayen giya ka farsu da duka. Ba a yin haka, ba wanda ya ce ka dake su. Akwai doka da Allah ya sa in shi hukuma ta kama su a yi musu. Wannan shine duk gaskiya ra'ayin musulunci. A daina fusata, a daina fushi, a daina daukar doka a hannu. Kai ma baka sanya da karshenka zai kare ba.
Na'am, Sheikh Bala Kallarawi, sai kuma ra'ayin da ku masu sauraro kuke aiko mana ta hanyar email.
Sakon farko na cewa assalamu alaikum BOA, muna kira ga 'yan kungiyar tsagerun Niger Delta wanda aka fi sani da Avengers. Ya kamata ku zauna teburin sulhu da gwamnatin Najeriya tun kafin jikin ku ya muku tsami. Zaman lafiya dai an ce ya fi zama ɗan sarki. Daga Safiyanu Gumal Zangon Daura da Mansur Na'awa Zangon Daura. Wannan sako na cewa assalamu alaikum BOA Hausa, don Allah 'yan kasuwar Najeriya ku duba darajar wannan watan Ramadan da muke ciki. Ku sauko mana da farashin kayayyakin masarufi, ganin yadda yanzu haka wani bai iya dora tukunya a gidansa, domin kuwa duk wanda ya taimaka ma wani Allah zai taimake shi. Sako daga Bala Muhammad Dambam, jihar Bauchi. Sako daga bana cewa ya kamata manyan 'yan kasuwa na Arewa su yi koyi da Aliko Dangote wajen kawo wa 'yan gudun hijira ɗauki a cikin wannan wata, la'akari da halin matsi da suke ciki. Daga Abdul Malik Saidu Mai Biredi, tashar Bagogu Sau. Muna kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya da ta hukunta duk wanda aka samu wajen garkuwa da mutane a ƙasar mu. Daga Umi, matar mai kayan miya Oji Cortez, Gombe.
Baba Yakubu Makeri da ra'ayoyinku, kafin mu ƙarƙare ga tashin muhimman kanin labarai.
Dubban jama'a ne a garuruwa daban-daban na nan Amurka suka bayyana a jiya Lahadi don nuna jimaminsu ta hanyar kunna kyandira game da harin ta'addancin da ya halaka mutane 50 ya jikkata 53 a garin Orlando na jihar Florida a nan Amurka. Harin da wani haifafan Amurka ɗan asalin Afghanistan Umar Siddiqui Mateen ɗan shekaru 29 da haihuwa ya kai a wani gidan rawar 'yan soyayya da auren jinsi ɗaya da kuma 'yan baruwanmu. Musulmin Amurka sun yi Allah wadai da mummunan harin ta'addanci mafi muni a tarihin Amurka wanda ya halaka mutane kusan 50 a ya kuma jikkata da dama a gidan rawar da ke Orlando a jihar Florida. Wani wanda ya assasa wata cibiyar musulunci a nan Washington mai suna kungiyar da ake kira Make Space shine ya bayyana haka. Sanatan jihar Vermont wato Bernie Sanders wanda ya sha artabun yakin neman zaɓe da 'yar takarar neman shugabancin Amurka da ake hasashen ita ce za ta tsaya wa jam'iyyar Democrat takara Hillary Clinton ya ce zai gana da ita bayan an yi zaɓen ƙarshe na fidda gwani a ranar Talata. Manyan jam'iyyun adawa a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo sun bayyana cewa sun dunkule a matsayin wuri ɗaya.
To a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci. Kafin mai sallama bari mu miƙa gaisuwar ta'aziyya ga iyalan Yiljab Abraham, tsohon kwamishinan watsa labarai na jihar Plateau, domin rasuwar mamarsu Mama Magdalene Zemi Aboki wadda ta rasu yau sakamakon rashin lafiya. Za a kuma yi jana'izar ta gobe a garin Shandam. Allah ƙara dangana ya kuma kyautata namu ƙarshen. Yanzu a madadin ni da Usman Kabara da kuma Julie Gresham da kuma Greg da duk muka ba da gudunmuwa ga wannan nasarar shiri, za mu tattara inamu mai gefe domin ba Halima da Jamila fili su gabatar da shirin matasa yau da gobe. Malamai bismillah, mu kuma masu saurare sai mu ce da alheri.